kama ja'atil athar kama yanda yazo a cikin hadisi ko kuma hadisai ingantattu. Abinda ake cewa kufi wani abu ne mai kamar safa wanda ake yin sa da fata, wanda Larabawa a al'adarsu suna sa shi, kama yanda za ka sa takalmi kai yawo haka nan suna sa kufi su yawo. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan kufi, kuma sahabbansa sun yi. Shine Imamu Sahawi yake cewa mu muna ganin ya halatta a yi shafa akan kufi fi safari wal habar, a halin tafiya da kuma a halin zaman gida, ko kana gida ko kana halin tafiya ya halatta ka yi shafa akan kufi kama ja'a fil athar, kamar yanda zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya sa Imamu Bahawi ya zo da wannan matsala a cikin wannan littafi tare da cewa matsala ce fiqhiyya, saboda akwai waɗanda suke inkarin shafa akan kufi ɗin, amma in ba ka ba wannan matsala ce ta matsala ce wanda take ta fiqhu, ba matsala ce ta aqida ba. Amma saboda in shi'a sun yi inkarin shafa akan kufi suka jirkita ainihin sunnan shafa ɗin, suka maida ita shafa ne a kan ƙafa kawai ba a shafa akan kufi, sai matsalan ta zama kamar wata matsala ta aqida. Su abinda suka ce ba za a yi shafa akan kufi ba, sai dai ana shafa akan ƙafa ne, ma'ana ƙafa maimakon a wanke ta to za a yi shafa ne a kanta kawai, ba wankewa za a yi ba, kuma babu wani magana shafa akan kufi. To shine faɗi wannan domin ya yi musu raddi, amma in ba haka ba matsala ce ta fiqhu. Su abinda shi'a suke cewa idan ka zo alwala kar ka wanke ƙafarka, ka shafe ta kawai kamar yadda za ka shafi kai, suka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wanke ƙafa da shafa kufi. Annabi alaihi salatu wassalam sunnarsa shine idan ba kufi a ƙafarsa ya wanke, in kuma akwai ya yi shafa akan kufi, kamar yadda ya tabbata a hadisai ingantattu. Daga ciki akwai hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu wanda yake cewa ja'ala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa layla lil muqimi, ya'ni fil masjid al khuffay, rawahu muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wa al'ummarsa za su iya shafa akan kufi kwana uku idan suna halin tafiya, kwana uku idan alwalanka ta warware ba sai ka cire kufinka ba, in ka wanke fuska ka wanke hannu kai shafan kai, sai ka shafa a saman kufinka kawai kamar yadda za ka shafi kanka. Idan kuma kana halin zaman gida za ka yi shafa ne yini da dare kawai, ma'ana awa 24 salloli guda biyar, idan ka wuce haka sai dai ka cire ka sake wankewa kai alwala, daga baya in kamar za ka iya ci gaba da shafa. So da haka ba dole sai ka cire kufinka ka wanke ba, sai dai in janaba ne ta kama ka za ka yanka janaba, wannan wajibi ne sai ka cire. Kuma shafa akan kufi shara'in sai zama ka sa su bayan alwala cikakkiya, saboda hadisin Munzira bin Shuba yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala, sai na sunku ya zan cire masa kufinsa domin ya wanke kafa, sai ya ce mini da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, ka tsare su na shigar da su suna masu tsarki, ma'ana sannan ne alwala cikakkiya kafin na sanya ainihin kufina, saboda haka zan yi shafa akan ka. Wannan sai zama sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shafan kufi ko a halin gida ko a halin tafiya, ko a zaman gida ko a tafiya. Amma idan wankewa za ka yi, to sunna ta manzon Allah ta sanwa in ba kufi a kafanka wajibi ne ka wanke kafarka, kamar yadda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Sannan kuma ya ce wailul lil aqabi wa butunil aqdami minan nar, azaba ya tabbata ga dugadugai waɗanda ba a wanke su ba, ma'ana aka bar lam'a da cikin ƙafafuwa wanda ba a wanke ba aka bar lam'a, ma'ana aka bar wani wuri inda bai samu ruwa ba, wailun, azaba ya tabbata akan me wa'innan dugadugan. Wannan shi yake nuna wajibi ne sai an wanke ƙafafuwa gaba ɗaya. Shi'a sun ce shafa za a yi a ƙafa, sun kafa dalili da ayar Alƙur'ani, وبنجي سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أو قراءة كيتذوى أرجلكم إلى الكعبين يقول لك إيماني إذا قمتم إلى الصلاة إن كنت أشلاك يصلى فاغسلوا وجوهكم كونك بسكوتينك وأيديكم إلى المرافق كما كونك هنا ينخذوا هذا بيوان هنو وامسحوا برؤوسكم كشاكي كاونانك وأرجلكم إلى الكعبين كونك كفاقوانك إذا إذن صلى هكذا أرى القرآن سنونا أول أبي ساونا كراعا وأرجلكم سيزم عدى سنين على وجوهكم ووجوهكم فاقتلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم كشافكم وانك كفافوانكم كوانك هنائيكم كوانك تسكوتينكم أما أشتركم أكتب وامسهوا برؤوسكم كشافكم توقف قراءة ورش سواتي وأرجلكم إلى الكعبين يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الكعبين وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين كونك تسكا كونك هنو كيشا فانكي تيتي وأرجلكم زائرين أدفيني على الممسوح معنا كشاتي كفافوانك وأرجلكم da kafafuwanku shi yasa kai adafi ala ru'usiku to sai suka ce kawai kafa kafa za a yi ba za a wanke ta ba saboda wannan qira'a ta wa arjuliku to wannan matsalan duk ayoyin da ayar za ta iya daukan duka biyu za ta iya daukan wankewa a bisa qira'an wa arjulakum za ta iya daukan kuma shafa a bisa qira'an wa arjulikum to amma dama shi alqur'ani idan kana son ka fahimce shi sai ka koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ubangiji ta lace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim mun saukar muku da alqur'ani domin mun saukar maka da alqur'ani don ka bayyana mutane abin da aka saukar musu inji Allah ta'ala yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka nabi sallallahu alaihi wasallam shine yake bayanin alqur'ani shi yake bayanin menene wannan ayan take nufi haka ya koya wa sahabbai sannan aikin sa yana fassara alqur'ani shi sai Allah ta ce wa qimus salat inna salata kana lil mu'minina kitaban mawquta ku tsai da sallah sallah wajibi ne amma ba mu san ya za a yi ba sannan magana ta sama ya zai azhar raka'a hudu kuma ya karatu a sirrance raka'a biyu na farko fatiha da sura biyu na karshe kuma fatiha ta ya zo ya isha raka'a na biyu fatiha da sura a bayyane biyu na karshe kuma fatiha babu sura kuma a boye qur'ani bai bayyana mana wannan ba so da aka bayani alqur'ani yana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aka yi jayayya aka kasa fahimtar fassarar aya to sai a koma a ga yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta dan ubangiji ta yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuka yi jayayya a wani abu kuma da shi zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai rage muku shi zai ba muku rige to idan muka koma irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani sahabi ko guda daya wanda ya ruwaito mana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan kafarsa sai dai shafa akan kufi ko guda daya amma muna da hadisi da yawa wanda suka gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke kafa kamar hadisin sayyidina Usman da hadisin sayyidina Ali sun siffanta mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala suka wanke fiska suka ainihin wanke hannu suka yi shafan kai suka wanke kafa dukkanin su suka ce haka suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shikenan ya riba wannan rigima din so da haka sai zamana sunnar kafa shine a wanke ta ba a shafa ta ba amma idan an sa mata kufi to sunnan ta shine a shafe ta in dai har an sa kufin ka an yi alwala kafin a sa kufin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine anan imamu ta yake cewa naral masa على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الاثر مو اكيد مو انا شافا اكن خفي احالين تفيها ده حالين زمان جدا كما يدي زو احديثي كفافوا كما وانكي سو اكي با شافا اكي اسمن سو با شافا اسمن كفا وانا اكيد اكي تشيئة با اكيد اكي تعالى السنة والجماعة با دون اهل السنة سنة دين يند من زون الله صلى الله عليه وسلم يعني تند وانكي واي تتبض وانكي وان الله اكي نسي don bayan da za a ce manzo Allah ta sama bai fahimci wannan ayan ba mu ne daga baya za mu zo mu fahimta mu fahimci sabanin fahimtar ka kuma namu ya zama daidai naka ba daidai bane kuma sahabbai duk gaba ɗayan su wanke kafa suka yi ba shafa kafan su suka yi ba saboda haka tabbas na sahabbai shine daidai wanda ya dace da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kashedi yace wailul lil aqabi wa budunil aqdami minan nar hadisi imam ahmad a riwaya muslim wailul lil aqal minan nar azaba ta tabbata ga dugadugan da aka bar musu wani wuri ba a wanke su ba a wurin alwala kaga an fadi narko akan rashin wanke ainihin kafa din sannan mazala sallama wanke wai saboda haka shike na rigima ta kare in dai gaskiya kake nema sai dai in kana so ka bi son zuciyanka ne ko kuma jayayya ko ra'ayinka sannan ma da yake wal hajj wal jihad ma bi yani ma uli al amri min al muslimina barrihim wa fajirihim ila qiyam al sa'a la yubtiluhuma shay'un wa la yanquduhuma mazala sallama yake abunan imamu bahawi yake wal hajj aikin hajj wal jihad da jihadi ma bi yani suna nan shine malan ma bi yani masu zarcewa ne suna nan ma uli al amri min al muslimina tare da shugabanni na musulmi ma'ana jihadi har duniya ta tashi ana nan ana yin sa da shi da aikin haji ba za a fasa yi ba tare da shugabanni min al muslimina na musulmai barrihin wa fajirihin mutanen kirkin su da mutanen banzan su shugaban ko mutumin kirki ne ko mutumin banza ne zai iya jagorantar mutane a je aikin haji ko mutumin kirki ko mutumin banza zai iya jagorantar mutane a je ayyaki hujuru alaihi wa quwwatu lakum fajirkin sa ya kare a kansa karfin sa kuma sai zama amfani a gare ku malai yace ila qiyamis sa'a kuma har duniya ta tashi jihadi yana nan kuma aikin haji yana nan la yubtiluhuma shay'un babu wani abun da yake bata shi ba abun da yake bata jihadi wala yanquduhuma ba abun da yake warware su ba abun da yake bata aikin haji ba abun da yake bata ainihin jihadi wannan maraji yake wa ɗan shiya da suke cewa babu jihadi sai imami ma'sumi ya bayyana imam mahdi sai lokacin da ya bayyana nan ne za a iya yin jihadi sai an samu shugaba wanda baya sakon Allah kwata-kwata wanda yake ma'sumi wanda kuma babu shi in banda annabi babu wani wanda za a ce ma'sumi ne baya sakon Allah ko min adalci mutum za a same shi da wasu kurakurai da wasu abubuwa da yake yi na sakon Allah to amma aqidan al-sunna wal jamaa babu ranan da za ta babu jihadi sai dai idan jihadin bai zo ba ko kuma bai cika shurutin sa ba babu ranan da za ta babu aikin haji aikin haji yana nan har duniya ta tashi amma nan imamu tahawi ya ce ma uli al-amri min al-muslimin tare da ma'abota al-amura min al-muslimin daga cikin musulmai ma'ana tare da shugabanni saboda jihadi da aikin haji dukkanin su suna da alaka da tafiya baya yiwa a yi su sai da dan jagora saboda haka jihadi sai da shugabanci aikin haji ma sai da shugabanci ba a yi jihadi haka kawai jama'a su zo su haɗu su ce za su yi jihadi ba tare da shugaba ba zai yi ba sannan shugaban ba a sharɗanta ya zama mutumin kirki ba ko da mutumin banza ne zai iya jagoranta al'umma a je a yi jihadi ko mutumin banza ne ba lallai sai ya zama adali na Umar ba ko da shugaban fasiki ne in ya ce a zo a yaƙi kafirai za a bi shi kuma za a yaƙi kafirai sai mu yi amfani da karfin sa mu samu nasara addinin Allah ya daukaka fajirkin sa kuma wannan ya kare a kansa da zai shafi sauran musulmi ba ba abun da yake bata su ba abun da yake warware su to da haka yanzu wanda yake cewa ka a yanzu babu jihadi sai majiya bayyana to wannan ba aqida ce mai kyau ba aqida ce gurbatacciya aqida ce wanda take ta shi'a ko kuma aqida wanda take ta wanda ba su fahimci addini ba amma duk wanda ya fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata jihadi yana nan baya karewa har duniya ta tashi ba za a yi jihadi ba to amma jihadi yana da shuruɗi shar'i na farko na jihadi idan za a yi jihadin shine a yi shi don Allah ya zama akwai ikhlasi a ciki ana yi ne domin a ɗaukaka addinin Allah domin addinin Allah ya samu ƙarfi musulmi su samu izza ba mutum zai yi shi ne don nuna jaruntaka ba ko kuma nuna cewa shi mumini ne ko kuma don samun ganima ko wani abun duniya ba idan ya zama na jihadi ba don Allah za a yi shi ba to wannan jihadin bai da amfani kwata-kwata a addinin musulunci ba zai amfani musulmi ba shi yasa ya inganta hadisi ingantacce wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo a Bukhari da Muslim ya ce ya Rasulullah mutum ne yana yin jihadi haniyatan ya fita jihadi domin ya kare kabilarsa ko jama'arsa shi ba maganan addini ko neman lada a wurin Allah ne a zuciyarsa ba a don ya kare jama'arsa ne kawai zai yi ainihin jihadi don kishin kabilarsa ko jama'arsa da kuma mutumin da ya fita jihadi shaja'atan don ya nuna sadaukantaka, dama yana da ƙarfi, yana neman ma wanda zai buga dama, shike nan sai fita jihadi domin ya more kawai, ya bugi kafirai ya more. Da kuma mutumin da ya fita jihadi riya'an don riya a sai a wani akwai kokari bawan Allah har jihadi yana tafiya, ai wani mumini ne, wani akwai tsoron Allah babu tsoro a tare da wani. To sai yace a cikin wa'annan guda uku ayyu zalika fi sabilillahi, to wanne ne jihadi fi sabilillahi a cikin sa? Don wani ta ce wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah wajahidu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, to da aka ayi jihadi fi sabilillahi don Allah, to wanne ne fi sabilillahi a ciki? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin wa'annan babu fi sabilillahi, dukkanin su babu wanda yake jihadi fi sabilillah. Yace man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah, wanda yaki don kalmar Allah ta daukaka to wannan shine wanda ya jihadi fi sabilillah. Duwaye ce sun bata wa kansu lokaci, kai don kare kabilan ka kenan, ka kare kabilan ka ko jama'ar ka, kai don nuna sadaukantaka ka nuna, kai don a ce kana jihadi an fada ya sakamakon ka kenan, amma baka da lada wajen Allah ta'ala, kuma idan an kashe ka baka samu shahada ba. Magana ta suna ce wanda ya yaƙi don kalmar Allah ta ɗaukaka to wannan shine fi sabilillah, a sai yaƙi ba a yin sa sai don ɗaukaka addinin Allah. Ke sa idan aka ga yaƙin nan ba zai ɗaukaka addinin Allah ba, ba za a yi shi ba kwata kwata, haramun ne a yi shi don ba da amfani. Man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah, wannan shine fi sabilillah. Sannan shar'i na biyu, ya zama jihadin nan za a yi shi da jagorancin shugaba musulmi a ƙarƙashin tutansa, kuma da izininsa za a yi, ma'ana sai da izinin shugaba imam, kuma ko da mutumin kirki ko da mutumin banza, shine ma'anan barrihin wa fajirihin, ko mutumin kirki ne ko mutumin banza. Saboda Ubangiji ta ce ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum, ya kwanda kai imani ku bi Allah ku bi manzon Allah sannan kuma ku bi shugabannin. To da haka ba a yi wa shugabanni tawaye a tafi jihadi, a yi wa shugaba tawaye don mutumin banza ne ba mutumin kirki ba ne a tafi jihadi, ba a yin haka. Idan kuka yi haka, idan kuka tafi jihadin sai tura sojoji da yan sanda shike sai su kurmushe ku, jihadin ku bai yi amfani ba. To da haka sai da izininsa, sai da ainihin jagorancinsa, nan ne idan an je an tinkari kafirin za a yi nasara, ba za a samu matsala ba. Amma idan aka tafi ba tare da izinin shugaba ba, to an bar baya da kura, ƙarshenta za a zo a kurmushe ku ne gaba ɗaya. Sannan yana daga cikin sharuɗan jihadi idadul udda, ma'ana tanadi, a tanadi makami da ƙarfi na yin jihadi ne, su masu yaƙin a musu training na jihadi su iya harbi da bindiga ko da kibiya, su iya yadda za su hau wani abu mai tsawo ko su tsallaka wani rami, a koya musu juriya a wajen wahala, sun tanadi makamai da guzuri na yaƙi ɗin, dole sai an samu wannan kafin a fita yaƙi. Saboda Ubangiji ta ce wa a'iddu lahum mastaqatum min quwwatin wa min ribail khayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum, ku tanada musu su kafirai gurgudun abun da za ku iya na ƙarfi. Magana ta suna fassara shi shine ar-rami, ku koyi harbi, ku koyi harbi, kuna da makamai kuma kun iya harbin, sai kun tanadi wannan kafin ku fitar jihadi. Sannan ku daure dawakai, manya-manyan dawakai waɗanda za ku je yaƙi da su. A lokacin da dawakai ake yaƙi a yanzu kan sai dai manya-manyan makamai, sam principal da nokiya da sauran abubuwa wato na jihadi. Wani wakili ya ke cewa ne, to da haka dole sai an tanadi manya-manyan makamai, don idan ka je ka ɗaure dawakai ma yanzu da kai da dawakan naku bindiga ɗaya za ta fitar wa ɗauku, to da haka sai dai tankunan yaƙi kenan. Abinda kafirin suke da shi ya zama kuna da shi, kuna da irinsa, abinda za su yaƙe ku da shi, domin yaƙi ba gani kashe ni ba ne, ba shi ne jihadi ba, ka kai kanka kawai a kashe ka, wannan ba shi ne jihadi ba. A kana ƙoƙarin ka kashe kafiri ne, idan tsautsaye sa ya kashe ka kai shahada, in ka kashe shi kai nasara. To da haka dole sai an yi tanadi wa iddu lahum mastaqatun min quwwat, dole sai an yi tanadi na yaƙi, an yi tattali ana da gudurin yaƙi kafin a tafi. amma ka kawai ba ku da tattali ba ku da komai wannan kunje a kashe ku ne ba kunje yaki ba kuma sannan wannan hakan din bai daukaka addinin musulunci ba bai daukaka musulmi ba kaskantar da su zai don idan kuka je aka buge ku ba ku da makamai aka tarwatsa ku aka kashe na kashewa to nan ga wafa kafure ba za su ji tsoron musulmi ba don sun taba su sun ji tukus tukus ne ba su da wani karfi amma idan kun yi tanaji kuka ji musu ciwo to nan gaba za su ji tsoron ku ba za su tsokane ku ba in kun tsokane su ma dole su ja da baya saboda sun taba ku sun ji ba su ji daɗi ba amma kawai ka je ka miƙa wuya a kashe ka wannan gankana kaskantar da musulunci ne ba ɗaukaka addinin musulunci kake yau shi yasa duk yawancin jihadin da ake a duniya a yanzu irin jabun jihadin da ake yana kaskantar da musulmi ne ba ɗaukaka yake jawo musu ba duk inda aka yi wannan sai ka ga musulmi kuwa sun samu rauni addininka baka yi saka bayyana shi yadda kake so ba a da yadda ake tallen addini a wannan kasashen a yanzu sai zama ba a yi sa a yi haka ba alami na addini wannan baka yi saka shiga wata ƙasa ba a yanzu saboda me an bugi musulmin an samu ba su da wani ƙarfi ba su da haɗin kai dukkansu ma a rarrabe ba su da wani jagoranci guda ɗaya ba suna yi ne a bisa ƙarƙashin tutan wani shugaba mai ƙarfi wanda yake cewa a yi gabas a yi an yamma sai a dawo a miƙa kudu ba babu jagoranci sannan yana daga cikin sharuɗin jihadi ridal abawaini wa iznuhuma yardan iyaye da izininsu ba za ka fita jihadi ba sai iyayenka sun yarda wannan ka'ida ce ta addinin musulunci ba za ka yi iyayenka kama kariya ka tafi jihadi ba ba sa so ka ce dole sai ka je wannan ya saba ka'idar musulunci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya ce masa nayi maka mubaya'a ina son zan je ne jihadi sai ce a hayyun walidaka iyayenka a raye suke ce duka biyu a raye suke sai ce fa fihi ma fa jahi to ka je ka musu hijima kai shine jihadinka haka ana shi tafiya jihadi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wa iyayensa hijima ya fiye tafi wannan jihadi wani kuma ya zo ya ce ya rasulullah na zo in maka mubaya'a zan tafi jihadi ina neman lada a wajen Allah ta'ala amma na bar iyayena suna kuka ba sa son in tafi jihadin nan sai ce a tattabi da ajira min Allah kana neman lada daga wajen Allah ya ce i ya ce to ka je ka sa su dariya kamar yadda ka sa su kuka in dai lada kake so a wajen Allah ta'ala ka je ka koma ka rarrashe su haƙƙi dariya kai shi ne jihadinka ya fi maka ka je ka yi jihadi ka duba wannan jihadi ne fa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai da wata shubuha bai da wata shakka tabbas jihadi ne da ya cika sharuɗinsa amma maza da su suna yace mutum ne ya koma tun da ya bar iyayensa suna kuka ba sa so ya koma ya je musu hijima ya gamsar da su haƙƙi dariya shi ne jihadinsa to ina ga jihadin da ba ka da tabbas a daidai yake ko ba daidai yake ba shi kansa mai jagorancin jihadin ma ba gama fahimtar sharuɗin jihadin ne ba bai gama fahimtar addini ba kawai hamasa ne da ƙarfin hali da jaruntaka take ɗaukansa da nuna ita amma ba ilimi ya yi na nitsuwa wanda ya san sharuɗin jihadin ba shikenan sai ka ga mutum ya yi wa wannan zai bi kuma yi wa iyayensa tawaye suna kuka ya tafi ya bar su ya hijira ya ƙaurace musu shi yana canwa yana shirin zai yi jihadi shikenan an gama shiri aka fito sai a kurmushe su shikenan sai su zama tayi kai baka ɗaukaka addinin Allah ba kuma baka daɗaɗa wa iyayenka ba baka samu yardar iyayenka ba kuma ka saba wa ka'idar addinin musulunci da ka tafi a haka ba tare da iyayenka sun yarda ba balle tana wanda zai tafi ya ƙaurace musu shi ba jihadin ya tafi ba ma ya ƙaurace musu ya je koma can wani gari ko jeji ya zauna iyayensa suna cikin wahala kullum suna tunaninsa mahaifiyarsa har ciwon zuciya ya kama ta tana tunanin ɗanta shi yana can ana ta masa wa'azi wasu wanda ba su fahimci addinin Allah ba wanda suka yi wa karatu ilimi karatun jarida suna cewa karka damu da iyayenka ai jihadi kake yi in kana tunanin babanka ko mahaifiyarka ta to za ka saba wa Allah ne ka bi iyayenka shikenan sai a nisanta ka da iyayenka a nisanta ka da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka ba su dariya shine jihadinka ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fahimtar addini ne ko kafin shi ya jagoranci amma ya ce ka je ka musu hijima shine jihadinka to ya mutum zai gudu ya bar iyayensa suna kuka ya ce ya tafi jihadi kuma yana neman lada a wajen Allah ta'ala yana neman shahada wannan kan bai fahimci addini bane
in da ya gane da bai haka ba. Saboda haka babu yadda za a yi jihadi ya yi kyau dole sai an tsora shi akan ilimi. Ilimi ingantacce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya. Duk da awanka izuwa ga sunna ko izuwa ga salafiya, in fa baka fahimci sunnan da salafiyan ba aikin manzo kake yi. Yunus bin Ubay yace laysa shay'un aghraba min as-sunnah wa aghrabu min haman ya'rifuha. Yace babu wani abu da yake bako yanzu a cikin musulmi kamar sunna. Kace zaka tabbaka sunna dari bisa dari wannan bakon abu ne a cikin musulmi, saboda bidiyoyi sun kewaye su da bin son zuciya da gayi. Yace abinda yake kuma wannan bakuntaka shine a samu wanda ya san sunna din. Wa aghrabu min haman ya'rifuha, a fatamu ma wanda ya fahimci sunnan yake tsora mutane akan sunnan daidai, to wannan shi ya fi wahala ma akan ma dabbaka sunna. Suwa muke da shi wanda suka fahimci sunna din za su kora mana ita a daidai yanda manzala sunwa ya karantar, yanda sahabbai suka yi, yanda magabata suka yi, ba tare da mun shiga rudani a cikin addinin mu ba. Mutum nawa muke da shi? Wannan shi ne aghrabu shay'in. Saboda akwai da yawa masu da'awar sunnan amma sun kauce mata, ba akan aqidan ahlus sunnah suke ba, suna kan aqidan khawarij, suna dawan zuwa da sunna ne, suna kan aqidan mu'tazila ko jahmiya ko aqidan sauran ƴan bidiyoyi amma suna dawan cewa sunna ne. Saboda ba a fahimci ilimin ba, ba a fahimci ayoyin alqur'ani ba, ba a fahimci hadisi ba, don ba a fahimta su dole sai da malamai wanda suka fahimta wajen wadanda suka fahimta, sai an yi addini yanda magabatan suka yi shi. Amma da'awa haka kawai ba zai yi ba. To saboda haka dole sai an nemi yardan iyaye kafin jihadi yake inganta. In ba haka ba kai aikin banza, ba lada kake nema a wajen Allah ta'ala ba, kana neman ka cutar da iyayenka ne, kuma Allah ta'ala ba kare ka zai yi ba. Domin yardan iyaye shine yardan Allah, kamar yadda ya tabbata hadisin manzo Allah ta'ala, ridallahi fi ridal walidaini, in iyayenka sun yarda da kai Allah ta'ala zai yarda da kai. Al'abu awsatu abwabil janna fa adhi zalika albab aw atiku, uba shine kofa mafi fifiya daga cikin kofofin aljanna. In kaga dama ka kiyaye wannan kofar za ka shiga aljanna ko ka walakanta. Aljannatu ta ta qadamil ummahat, mahaifiyarka sai ta daga kafan ka ma ka hango aljannan kafin ka shiga, ta take aljannan da kafarta. To su ba komai bane a wurin ka, su jahilai ne, ba su fahimci addini ba, kai ne ka fahimci addini. Za ka iya walakanta su, za ka iya sa musu hawan jini da ciwon zuciya su mutu da sababin bakin cikinka, kuma ka ce kana neman lada a wajen Allah ta'ala. Wannan ka jahilci addini ne, wani ne ya rude ka kawai, ba wai kana kan sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Idan ka bi ba a neman izinin iyaye a wurin jihadi, sai dai idan kafirai ne suka afka muku a garuruwanku, wannan dole kowa ya tafi ya kama kare kansa. Domin idan baka fito ba, to iyayenka ma za a kashe su. Kuna zaune da iyayenka a gari, sai kafirai suka zo suka afka muku a garin, suna neman su kurmushe ku, dole ku tafi ku kare kanku. To a nan fa ba maganan da ya nemi izinin iyayensa, ko bawa ya nemi izinin mai gidansa, ko mace ma za ta iya jihadi sai ta fito kawai, ba sai ta nemi izinin mijinta ba. A in kuka zauna gaba ɗaya kurmushe ku za a yi, saboda haka dole ku kare kanku. To jihadu difa, kare kai, an riga an afka muku za a halakar da ku. Wannan kowa da kowa sai ya tashi kawai, ya zama fardu aini, kowa ya wajaba a kansa a wannan lokacin, ba fardu kifaya ba ne. Domin in ba wannan halin ba fardu kifaya ne, wasu suna ɗauke wasu. Yasa idan kana da wani abu wanda ya fi jihadin muhimmanci, sai ka yi, ka bar wasu kuma su je su yi jihadin, don wani yana ɗauke wani. Amma idan aka afka muku za a gama da ku, to in ka zauna ma kashe ka za a yi, me ya rage maka? Kai ka tashi ka fito kawai ka kare kanka. A nan kowa da kowa wajibi ne ya fito, babu maganan neman izinin iyaye, su ma iyayen wajibi ne su kare kansu. Amma in ba haka ba, dole sai an rarrashi iyaye, sai iyaye sun yarda. Sannan yana daga cikin sharuɗin jihadi da'atul imam, ya zama an yi wa shugaba da'a. Ba a yi wa shugaba tawaye a sai ana jihadi, wannan jabun jihadi ne, wannan neman kantar da musulmi da neman kuma kashe musulmi. Ka yi wa shugaba tawaye ka ce za ka yi jihadi, to wannan ka ce zai kashe ku ne gaba ɗaya. Ko da kafirai kake faɗa, idan ka masa tawaye zai taimaka kafirai, ko zai kurmushe ka, don shi kin ma ka ne ka yaƙe shi kenan, in dai ka masa tawaye. Dalili akan wannan hadisin da manzo Allah ya sa, sun ake cewa man kariha min amiri shay'an وليقدر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية حديث البخاري ومسلم دون يقولني أبو تاريد شوقبانسا سيئة من أبو يقع أبو ياساقا وشريعة تويها قولي ينجي من ذلك أساسنا فليقدر عليه ليه قولي kade fito yake zai yake shi yace domin babu wani mutum daga cikin mutane da zai yi wa shugaba tawaye shibran take tsaya fa mata alaihi kuma ya mutu akan yi wa shugaba tawaye illa mata mai tasan jahiliya sai ya mutu mutuwa irin ta jahiliya ba dai mutuwa irin ta shahada ba ko ta addinin musulunci mutuwa irin ta jahiliya zai saboda haka ka ba dama ta yi shugaba ta waye kuma ka zo ka ce jihadi kake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan don da yi shugaba ta waye yayi fito na fito ya mutu akan haka to ya sani yayi mutuwa irin ta jahiliya ba mutuwa irin ta shahada ba to me kake nema in da kake yake shahada kake nema ba za ka yadda kai irin wannan mutuwan ba don lada kake nema wajen Allah ta'ala to ya wani zai ruɗe ka ko ka ruɗi kanka ka kasa fahimtar addini ka je ka kai kanka cikin halaka ba tare da lada ba ka tsaya ka nitsu ka fahimci addini shine babban jihadi a wurinka sannan daga baya sai ka je kai jihadi din shi yasa jihadun nafsi aujabu min jihadi ka yaƙi ranka ka fahimci addini ka yi aiki da abin da ka fahimta ka yi haƙuri a kai shi yafi wajibi a kan ka je ka yaƙi kafirai don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mujahidu man jahada nafsahu mai jihadi shine wanda ya yaƙi kansa tukunna ya fara da kansa in baka yi jihadi ka yaƙi ranka ba da son ranka ba za ka iya fahimtar addinin Allah ba kuma ba za ka iya ɗabbaƙa shi yadda ya kamata ba to idan baka yaƙi ranka ba to gaba ɗaya shaitan ya riga ya mamaye ka ne yaushe shaitan zai bar ka kai aikin alkhairi ba zai taɓa yiwuwa ba shaitan shine jagoranka da son zuciyarka to sai ka yaƙi ranka kuma sai ka yaƙi shaitan inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa dole sai ka yaki shaitan abokin gaba ka yaki shi to ka yaki ranka ka yaki shaitan ka zama mutumin kirki ka fahimci addinin Allah sannan sai ka je ka yaki kafirai to amma addini ma baka fahimce shi ba na farko babu tsoron Allah tare da kai kana yi ne don nuna isa don a ce kai ba mai tsoro ba ne ko kuma don wata maslaha ta duniya domin ka zama abun tsoro a wajen hukuma a wajen gwamnati su tallabe ka ka dinga rarrakinka da abun duniya don haka kake yi ko kuma don ka tara jama'a ka jagorance su a ce duk wannan jama'an taka ne ka yi ihu su kabbara ka tara runduna ka razana wanda kake son ka razana duk wannan shi ne ma'anan to ya za a yi jihadin ka ya zama daidai ba zai taɓa yiwuwa ba saboda haka dole sai akwai ilimi kuma akwai tsoron Allah sannan شرعي نشيدا شنو شرعي نكرش ألا يترتب على الجهاد مفسدة أعظم من تركه دكا أن تكوى إن شرعيون كما في أدوبة أبتو أو جين يوم أن يكن أقول مصلحة قبابو أقول مصلحة قبابو معنى يزيد دمك تنكاري كافرنا أقول ألاما زامو تنصر الدين ألا زيد أوكاكا ko kuma a yi muka tinkare su za mu samu damuwa za a ci galba a kanmu addinin Allah zai samu ƙasƙanci idan kuka hararo masada to ba za ku yi jihadin ba barin jihadin shi ya fi a kan yin sa domin da muguwar rawa gun baƙin tashi kun gama tanadin ku amma sun fi ƙarfin ku ba ku isa ku buga da su ba idan kuka ce za ku yi za su kurmushe ku ne su zo suna muku dariya musulmi bai isa ya motsa ba bai isa ya sha iska ba kaga musulunci ya kaskanta ba a yi ta yanzu a kama tallen addini a wurin ba da kuma ana zuwa a shiga a yi da'awa da da musulmi suka yi shiru ana tsoron su don ba su taso ba su kun an gani ana ganin musulmi yana da imanin da ba yi da tsoro musamman ma in an karanta tarihinsa a baya an karanta tarihin musulmai irin jihadin da suka yi ta yi ko ba su motsa ba an san cewa musulmi abun tsoro ne ba gudu ba ja da baya تأخرت أكتب في الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم هو قبل قبلك إن أنا ممتوع تو كاغو أن التارين كنا بيس أوري تكابري كبوكم على روكو إن كنت تنكاريس وما بأن ترى ذاكو وسيكو طيعا حكا أنا تورنكو amma idan kuka je kuka fada akai kace-kace da ku to aka gane a sai tubus-tubus suke shikenan wannan tsoron da ake muku dadin sai zama yanzu babu shi babu wannan tsoron kwata-kwata yanzu sai a hana ku kuma shan iska sai a jagorance ku sai ku kaskanta ku dawo ku ne karkashin wannan mutane su ne za su jagorance ku to shi yasa dole ba a yin jihadin sai akwai maslaha don addini gaba ɗaya an gina shi akan maslaha ne addinu mabniyun ala al-masalihi fi jaddiha wa ad-dar'i lil qaba'ih to da ka an gina shi akan jawo amfani da tunkuɗe barna in dai zai dawo mana barna zai kawo mana cikar a addini mu to ba za mu yadda ba sai dai idan zai ɗaukaka addini man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah dama haka jihadi don a ɗaukaka tutar musulunci musulmai su samu izza a cikin kafure-kafure su kaskanta shi yasa ake yin jihadi in babu wannan to da muguwar rawa gwamnatin ta shi duk jihadin da zai dawo barna ya kaskantar da musulmai barin sa shi yafi alkhairi kuma bai halatta aiki ba ma bai halatta aiki ba to wannan sharadin dole sai an cika shi to kaga wannan ko sharadin yana buƙatar nitsuwa in ba malamai wanda suka fahimci addini ba masu nitsuwa ba ina za su gano ina za su yi tunanin akwai maslaha ko babu a wannan jihadin shi yasa duk wanda suka taso far fat sai kaga an gama da su shikenan wannan ma ya taso haya sai a buge shi shikenan wani ma ya taso sai kaga babu maslaha yanzu duniyar musulunci musulmai sun shiga wani hali su ne makaskanta a duniya da kuma ana tsoron su amma da suka taso wannan ya taso yace zai yi aka buge shi wannan ya taso yace zai aka buge shi shikenan sai aka gane fa a sai musulmin ba su da wani karfi kuma ma ba su da haƙin kai ma ba sa taimakawa juna sai zan an buge wannan kasan sai a je a buge wannan a sa wannan a layi haka za a yi ta bi to saboda haka dole sai akwai maslaha saboda maqasudin jihadi shine ɗaukaka kalmar Allah ɗaukaka addinin Allah idan aka samu wa'innan sharuɗin aka tintari kafurai a wajen yaƙi to dole kuma fa akwai al'amuran da za a lura da su abu na farko dole a samu sabati a wajen yaƙi din da kuma neman mutuwa a lokacin da aka shiga cikin yaƙi ga shi kun tinkari kafurai to fa ba tsoro babu ja da baya ku tabbata saboda ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru za'fan fala tuwalluhumul adbara ya kowanne da kuka yi imani idan kuka hadu da kafurai yaƙi ya girku to kada ku juya baya haramun ne ka gudu idan kun san dama gudu za ku yi kun ga wahala to kar ma ku shiga wannan shine ka'ida amma idan kuka riga kuka shiga to kawai shikenan ku ci gaba in kuka tabbata za ku doge ko da za ku yi shahada to shikenan bismillah yaƙi bismillah amma da zaran ka ga wahala za ka gudu a neme ka a rika ka sai ka ga jagoran yaƙin fa ana farawa shikenan sai ka ji wai an kasa gane inda yake wai ba a kama shi ba ya gudu duk an kashe ɗalibansa da sauran jama'a masu alamun addini wai shi kuma wai an kasa ga wai ba a kama shi ba ya gudu sai can ana nema lungu-lungu sako-sako sannan sai a je a kama shi wani kuma shikenan ya gudu ya bar ƙasan ba ya tafi wata ƙasan ba a san inda yake ba ha to kai da ka tare jama'a kace sai an mutu kace ko kai kaɗai ne za ka yi wannan jihadin ko kai kaɗai ne ko za ka yi asarar ranka sai an yi da aka fara kawai ka ga bindiga kuma sai ka gudu a neme ka a rasa ka gawanka ba ba a gani ba in ma za a ga gawanka sai an kwakulo ka a wani wuri an je an kama ka zuwa kashe ka ina maganan wannan jarumta din ina maganan fasbutu ku tabbata kada ku ba da baya to kaga dama abun ba a shirya ba ne ko ba a duba mafsada da maslaha ba kisa da zaran an fara sai a nemi komandan a reza shi ana farawa yan kwanaki sai a nemi jagoran babu da manya-manyan mukarabansa sai dai a dinga bi ana nema har a kwakulo mutum to da yin wannan ya gara ka tsaya ma a kaje kan kawai ka tsaya kawai a kai ka lahira a tabbata ka mutu da izzan ka ya fi to kaga wannan duka rashin cika sharuɗin jihadi ne ko duk abin da ba bi shi a ka'ida ba zama dole za a samu matsala kuma duniya gaba ɗaya aka take yanzu fa ba ina magana ne kan Najeriya kawai ba duk wani wanda ya taso jihadi za ka samu sai an samu wannan matsalan galibi saboda ba a tsora shi akan mai tsari na musulunci ba akan shugabanci ne na musulunci da kuma sharuɗin da aka bayar baya halatta mutum ya gudu bayan an fara yaƙi sai a hali guda biyu illa mutaharrifan li qitalin aw mutahayyizan ila fi'ati inji Allah ta'ala. Sai dai idan zaka dan juya ne don dabaran yaki, kana gurga da mutum sai ka juya kaman za ka gudu sai dauka kaman ka kare ne, sai ka take dawa sai ka soke shi, sai ka take shi kawai. Wannan kan dabaran yaki ne halaka. Ko kuma ka bar wa'annan jama'an ka koma zuwa wasu jama'an mutune, ga kan wasu mutum uku mutum ashirin sun jira mutu nan, kuma ku biyar ne mutum goma kuke fama da shi, sai ka gudu ka tafi wajen wa'ancan ka je ka taimaka wa'ancan. Wannan ya halaka. Amma in baka bawa bangi ta lace kushin Allah ya tabbata akan mutum, falehi ghadabun min Allah, ka je yaki kuma ka gudu, Allah ta'ala ya ce ya fushi da kai. To idan ka san ba za ka samu wannan sabatin ba, don me za ka ce za ka yi jihadi? Sai an samu irin wa'annan nan ne za a je a yi nasara a bugi kafirin, a yi nasara kuma a kansu. Sannan abu na biyu, dole a samu zikirin Allah a tare da mutum a zuciyarsa da harshensa, domin neman ƙarfi daga wajen Allah subhanahu wataala. Kana ta la ilaha illallah, kana ta subhanallah, kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la hawla wa la quwwata illa billah. Da bakinka da zuciyarka zikirin Allah, kana ta tina alƙawarin da Allah ta'ala ya yi wa masu shahada na rahama da narkon da ya yi wa'inda suka gudu a wajen yaki da wa'inda suka saba masa, kai ta zikirin Allah. Kamar ni za ka samu fori ya fito jihadi, amma kuma wani shugabansa yake kira, yana yawo a titi ga mutuwa ta ce tare shi, yana kiran shugabansa, ya manta da Allah subhanahu wataala. Maimakon kai ta kalmar shahada, ko kace ka haka ma ka mutu da kalmar shahada, sai ka ga baki yake ba, ya manta da Allah, wannan jagoran nasun kawai shi yake tunawa. Saboda haka sai an haɗa zuciya da Allah subhanahu wataala, ka kusantar da kanka zuwa ga Allah, nan ne za ka iya sabati a wajen jihadi. Sannan kuma dole a samu yi wa Allah ta'ala da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya zama ba a saba umarninsu ba, kuma ba a aikata wani abu da suka hana ba. Ma'ana an tsora jihadin akan da'a wa Allah ta'ala da manzon Allah. Allah ta'ala shi ya tsara jihadin, shi umarni da shi, manzon Allah shi bayanin ga yadda za a yi jihadi, a haka za a tafi. In aka kauce aka sa son zuciya, to shi ma za a samu matsala. Jihadin gara ma kar a yi shi indai za a saba wa Allah ta'ala cikinsa ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan kuma abu na hudu, kada a je wajen jihadi a dinga jayayya ana ta sabani. Wannan yace ga yanda zamu yi, wannan kuma wannan ma yace ga yanda zamu yi. Shi ya sa jihadi dole sai akwai shugabanci. Dole sai shugaba mai ƙarfi shine zai jagoranta. Ni nika komanda ba ita a saba wannan komandan ba. To kaga akwai shugabanci babu jayayya. In yace ku tsaya nan ku tsaya, ku tafi can ku tafi can. Amma a ce kowa yana ganin ya isa, sai wannan ya ce a yi nan, wannan ya ce a yi nan, shi kenan kafirai sai su samu galba a kanku. Dole ne ku zama qulubun mutarabida wa ajsadun mutarasa, zukata tauraru, sannan da jikkuna wanda suke haɗe sun yi tahu, kamar yadda kuka haɗu kai tahu haka zukatanku suke haɗe. Duk umarnin da aka bayar shi kenan da shi za a yi amfani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar ya jera sahabbansa, kowa ya rike kibiyansa, ya ce amma kada kowa ya harba, ga kafirai nan ana hango su, ku tsaya sai an ba ku izini. Ya shiga cikin wata bukka shi da sayyidina Abubakar, ana tunanin ya za a yi bacci, ya ɗauke shi yana farkawa, ya ce abshir ya Abubakar, kai albishir ya Abubakar, ga mala'ika Jibrilu da ƙura na dawakai yana zuwa, zai taimaka a yakin nan. Shikenan daga nan sai ya fito daga wannan haimantasa, ya ga sahabbai su sake wuta kawai, a sake kibiya. Shikenan aka dinga harbin kafirai, aka yi nasara. To amma kai ba kai saka bada wannan umarnin ba ma, ka je ka shirya runduna, ka koma jefi, wani ma zai iya bada command, ya ce a harba kawai, ko a yi can ko a miƙa can, ya za a yi ku yi nasara, babu jagoranci, ba zai taɓa yiwuwa ba. Saboda haka dole sai an samu haɗin kai, babu jayayya, ba kowa yana ji da kansa ba. Wani ɗalibin naka ma yana ga ya fi ka ilimi, ko ya fi ka basira, ya fi ka wayewa, to ya za ka jagorance shi? Shi ma yana da nasa rundunan, kai ma kana da taka, kuma ya ce ko ba za ka yi ba shi sai ya yi. Akwai wasu abubuwa da yake ganin kai sassauci ma kake yi, ya fi ka zafin kai, to ya za a yi al'amuran su tafi? Da zai taɓa yiwuwa ba. Saboda haka komai a bi shi yadda shari'a ta tsara. Sannan abu na ƙarshe, dole a samu haƙuri, tallafa kai haƙuri a lokacin da ake jihadi, domin wahala, komin wahala ka haƙura, ubangiji ta lace ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين يا قوله ان كاي ايماني اذا كوكا حدو ده جماعه كتبتا كوكا حدو ده كافري زاي جهادي كتبتا كدا كجرجزا كدا كغدو كو امبتي الله تعالى جيوا دومين كو تامو ربو ذكري زاي تي بارو داني با ذكري amma yanzu a irin yanda imani ya karanci a mutane idan suka je jihadi suka ga wuta ifu ko za su dinga yi kuka inda za ka shiga irin wannan furmai za ga wasu kuka suke suna gudu da zaran an dan fara harbi wasu sai ka ji an tarwatse kawai ana ifu ana gudu kawai har mutum ya je ma ya faɗi ya karye ya kasa gudu ma to kaga me aka yi Allah ta'ala ya ce ku ambaci Allah da yawa don ku samu rabo ku samu ƙarfin zuciya kana la ilaha illallah kai da kake neman shahada istimata kana neman mutuwa ne to ina maganan kuma hayaniya da rudu da gudu saboda haka neman mutuwa ake a tabbata ana ambaton Allah ta'ala yace kuma ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tanazau fatashru wa tahabarihukum kada ku dinga jayayya ku watse karfin ku ya tafi idan kuka samu jayayya tsakanin ku wanne yace kaza za yi wanne yace kaza za yi shikenan karfin ku sai ta ji dai ba ku da karfi yanzu nan da zuwa tarwata ku ai nasara akan ku wasbiru inna allaha ma'a as-sabirin ku yi hakuri Allah ta'ala yana tare da masu hakuri to innan fa kadan ne daga cikin matsalolin jihadi yanzu mun cika wannan shurudin yanzu aka cika wannan shurudin da za a tada duniya a ce za a yi jihadi ai mutane suna buƙatar jihadun nan su fahimci ma shurudin jihadi imani ya shiga zuciyansu ta yanda in sun tsaya a wajen yakin da su tsaya ba gudu ba jada ba har addinin Allah ya daukaka a tafi da shi a bisa tsari yanda addinin musulunci ya tsara yanda magabata suka yi suka ci nasara amma idan aka kauce ba duba shuruɗinsa bai cika shuruɗinsa ba wahala kawai za a sha kuma za a jawo musulmi kaskanci ne ba nasara za a yi ba sannan ma da yake wa nu'minu bil kiramil katibina fa inna allaha qad ja'alahum alaina hafizin wa nu'minu mun yi imani bil kiramil katibin da masu daraja mala'iku al katibin wanda suke masu rubutu domin Allah ta'ala ya sanya su su zama masu kiyaye mu suna rubuta mana kyawun ayyuka da munana sannan kuma suna gadi mu dole kai imani da wannan gashi ba ka gani su amma suna tare da kai mala'iku ne guda hudu kowa da kowa yake tare da su akwai mala'ika a damanka mai rubuta kyawawan ayyuka akwai a hagun ɗinka mai rubuta munanan ayyuka akwai mala'ika ɗaya a gabanka ɗaya a bayanka masu gadin kawai da suke kare ka daga aljani kada su cutar da kai ko wani abin cutarwa sai in kaddaran Allah ta zo sai su watse in sun kauce shi kenan wannan kuma sai abin ya same ka wannan mala'iku guda hudu ko kana ganin su ko baka ganin su kana tare da su dare da rana kuma guda hudu za su wuni da kai lokacin sallar lahar sai su yi canji da wasu wayannan su za su kwana da kai da asuba su sake canji da wasu na rana daban na dare daban wannan duk gata ne Allah ta'ala yi wa dan adam domin ya kare shi ubangi ta ce wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ku sani a tare da ku akwai masu kiyaye ku masu gadin ku mala'iku sannan kiraman masu daraja ne katibi ne ko masu rubutu ga masu gadi gaba da baya ga masu rubutu dama da hagu kuma ya alamuna ma taf'alun sun san abin da kuke aikatawa duk abin da kake mala'ikan ya sani ina ne na rubuta kai har abin da ka kudurta a zuciyarka mala'ikan ya sani Allah ta'ala yana sanar da shi ke sa yake idan bawana in ji ubangiji ta'ala suna bi su kudurta yayi nufin mummunan aiki kyakkyawan aiki yace Allah ta'ala ce zai gaya mala'iku idan ya aikata wannan aikin a rubuta masa lada goma idan bai aikata ba kuma a rubuta masa lada guda ɗaya yayi nufin kyakkyawan aiki bai samu ba idan ya yi mummunan aiki mala'iku sai a ce musu su saurara idan ya aikata wannan mummunan aikin a rubuta masa mummuna guda ɗaya in kuma ya bari sai a rubuta masa lada guda ɗaya Allah ta'ala shi yake sanar da su a zuciyarsa ga abin da kake nufi a wani hadisin Muslim ملائكو ني زاتو كي ربي ذاك عبدك يريد الطيئة يا الله غفان كنينا تنزي ممنا زي تابو الله ياري عزوك تنفر دي بفا الله تعالى تنددو شنو معنى يعلمون ما تفعلون تنفر كي يا الله غفان كنينا ينكي ممنا اي كفا عزوك ينسى الله تعالى فرق بوك كلدش فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة إن يا أيكا تونا ممنا أيك كربو تامسا ممنا أيك قدافع الحكي قدافع نوع أن أيك دي وإن تركها فاكتبوها له حسنا فإنما تركها من جرايا إذن يا رو يا بري بي أيكا تونا ممنا أيك با فكربو تامسا لا دار إذن يا بري نتبو دليل إن جي الله تعالى سيكا ممنا أيك كبسي دون الله ما لا دار تكام to kaga har niyan ka mala'ikan ya san yana rubuta balakan ayyukan ka mazahiri ina nema tare da kai yana rubuta kamar da Allah ta'ala ke ta iya talaqqal mutalaqqiyani ani yamini wa ani shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mala'ikuna suke hawa daya a dama daya a hagu kisna da suna tare da kai babu wata magana da zaka faɗa kafin sun rubuta akwai mai kula wanda yake halarta yana rubuta akwai sahibul yamin akwai kuma sahibu ash-shimal kowane yanzu ana ce masa raqibun atidun ba wa raqibu da atidu bane sai Allah ce kwa raqibu atid ma'ana raqibun ne kula da kai atidu wanda yake halarta da kai yana tare da kai kowane daga cikin su sunan sa raqibun atidun ma'ana sifarsa amma ana ce masa sahibul yamin wanda sahibul shimal sahibul yamin shine mai rubuta kyawun ayyuka sahibul shimal kuma mai rubuta munanan ayyuka suna nan suna tare da kai kuma ma yantidu min qawlin babu wata magana da zaka faɗa Allah ce la ilaha illa rabbun atid fa ta kai malaika da yake rubuta in ce ta malaika da ma in mumuna malaika hago wani yayi shi abun tsoro duk abun da kake faɗa malaiku suna rubutawa imam Ahmad yake har ni shi mara lafiya sai daga baya wani tunda babu lafiya kan sa a shafe shi yasa idan mutane suna surutu sai shagala imam Ahmad sai ke kufuta da malaiku man kuna tawalar da malaiku kuna ta sa ku aiki suna ta rubutu suna ta rubutu kufutar da su mana saboda ma yalfidu min qawli wana umuri da kowace irin magana ya faɗa raqibu da atidu za su rubuta amma za a masa hisabi akan abin da yake da lada ko abin da yake da alhaki akan sa za a masa hisabi sauran kuma sai a share su kowane malaikun suna tare da mutum saboda haka maganganunka su zama na alkhairi domin ya kasance maka lada a gobe kiyama ayyukanka su zama na alkhairi malaiku suna nan suna rubutu kowane lafazi ka faɗa ma yalfidu ko kalman kafirci ko ashar ko kalman sabon Allah za a rubuta haka nan kalmomi na alkhairi za a rubuta su shi yasa yana da kyau mutum ya dinga kaffa kaffa ga harshenka lisanuka asduka in tafruku ya'qulka harshenka zakinka ne in ka bashi sai cinye ka ka faɗi wannan kalman ka faɗi wannan Allah ta'ala manzala sa sama yake innal abda yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yuki laha balan fayawi biha fi nari jahannama sab'ina kharifa mutum ya dinga faɗan kalma wanda bai baya kula ma yana ganin ba ana ba ne ko kai kalman tana jawo fushin Allah sai ka kalman ta sulmu yadda shi cikin wutan jahannama ta fiye shekara 70 shi ba a ganin wata babban kalma ne sai ka magana in za ka auna ka seta in za ka faɗe ka auna ka seka domin kada ka je ka gawa kanka bala'i sai ka yawan surutu bai da amfani ka faɗi wannan ka faɗi wannan ka faɗi wannan ka faɗi wannan ka faɗi mari isman an haji ka dukun ma kanka ya shi mutun dai sai ji magana ka sama da duk labarin da ka ji ka ba da shi ko wani labari ka zama kamar ce kai kowa kuma alama ne na raunin hankali mutun ya zauna yawan surutu dan zai dinga faɗan kalmomin da ba haka ba idza kamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa in bihi tumar in kana mukhla in hankali mutum ya cika magana sai da zama ta kaitaccewa ka tabbatar da wautan mutum ya zama mai yawan surut an yi kuzainun wa sukutu salamatun fa idza nat afta fala takun miktara ma in najintu ala sukuti bi marratin wa laqad najintu ala salami mirar magana ado ne suru ku buta ne yake ban taba yin nadama akan nayi suru ba amma na sha yin nadama akan nayi magana saboda haka sai ka takaita maganan ka أوتار أبني تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله شيء مثل ما قال النبي جنو ينادى ما توب كلابك ونسك تنجم أي وسد الجر وتقوم درانا بعد الآخر أكل تنجم لكم لوكة سلام أصبع يقول مزلا سيتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار wannan suna kiyaye ku daga al'amarin Allah gaba da bayanka min bayni yadayhi wa min khalfi gabanka akwai mala'ika bayanka akwai mala'ika suna kiyaye ka kada wani abu ya cutar da kai kada ainihin wani abu ya cutar da kai suna gadin ka kaga wannan fadan agani Allah ta'ala ya wannan gatan ba ko ka gansu ko baka gansu ba yanzu ko mutum ya ga sai yana gadin ka ai sa ka matsayi a ce gabanka dan sanda bayanka dan sanda kana tafiya haka ga matsayi ne akwai ni tsuwa kuma to ballanta na ce mala'ika wanda ba abin da yake karfin ka shine gaba da baya dama da hagu akwai kana kaiyan mala'iku guda hudu ko ka gansu ko baka gansu ba dole kai imani da wani yana da cikin imani da gaibi ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين يتي الله تعالى سنياتو سزمنا ما تكيائم واتو ما تربو سودك وما تكيائم سنما يتي ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ونؤمن مني إيمان بملك الموت لملائكة متوى الموكل واندعك وشل تاشي بقبض أرواح العالمين بكرق الرايك نتالكي tabbanin imani akwai mala'ikan mutuwa wanda yake karbar rayukan mu'minai yake karbar rayukan mutane gaba daya da mu'mini da wanda ba mu'mini ba akwai mala'ika da aka wakilta saboda wannan wanda saboda Allah ta'ala yake kun yaka waqafum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kaza mutu ya rasulullah wanda yake daukan ranku shine mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta muku sannan kuma za ku koma zuwa ga ubangijinku akwai mala'ikan mutuwa ya zo a hadisin da bai inganta ba da'ifin hadisi sunanta a zara'ini bai inganta ba sunanta haka amma dai ana faɗa sunanta a zara'ini saboda ya zo a hadisi da'if amma sunanta da Allah ta'ala ya ambace shi da shi a Qur'ani shine malakul mauti kun ya tawaffakun malakul mauti wannan in kace mala'ikan mutuwa malakul mauti garanti sunanta ne amma in kace a zara'ini kuma akwai shakka don hadisin isnadinsa bai inganta ba to wannan mala'ikan shi yake daukar rai dole kai imani da wannan to wata ayan ubangiji subhanahu wataala ya nuna masu daukar ran mala'iku ne da yawa yace hatta idza jaa ahdakum al-maut tawaffaqu rusuluna wa hum la yufarridun hai idan mutuwa ta zo wa tsayanku manzannin mu ma'ana yan aikin mu mala'iku sai su dauki ranka ba ta sakaki tawaffaqu rusuluna wannan nuna mala'ikan ba guda ɗaya ba kenan mala'iku ne masu yawa suke daukar rai wannan ayan kuma ta ce mala'ikan mutuwa su ne mai ɗaukar rai malakul maut wannan kuma mala'iku da yawa wal mala'ikatu ba su yi aidi akhriju anfusakum haka mala'iku za su shimfiɗa hannu su ce su ga kafirai ku fito da ranku da kanku a wata ayar kuma ubangiji ta ya nuna shi ne ma mai ɗaukar ran gaba ɗaya Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah ta'ala ce yake ɗaukar rai lokacin da ran zai mutu wanda bai mutu ba lokacin da yake barci aya ta farko mala'ikan mutuwa ne mai daukar rai ta biyu mala'iku ne masu yawa ta uku kuma Allah shi yake daukar rai to wanne za mu dauka wanne za mu bari zahirin su kamar akwai karo amma duk gabanin su za mu dauka babu na bari kuma babu karo a tsakanin wayannan ayoyin kamar yadda malamai suka yi bayani abinda Allah ta'ala yake nufi da kun yi tawaffakum malakul maut cewa mala'ikan mutuwa shi yake daukar rai shi ne yake fidda rai daga jikin mutum shine mai aiki na fidda rai daga jikin mutum idan ya fito da wannan ran kuma sai ya miƙa wa mala'iku masu taimaka masa wajen aiki duk ran da ya fitar sai ya miƙa wa mala'ika ko mala'ikan rahama ko mala'ikan azaba idan ran mumini ne mala'ikan rahama in ran fasiki ne ko fazili ko kafiri sai a ba mala'ikan azaba to saboda su ma mala'ikun suna taimakawa shi mala'ikan mutuwan sai Allah ya ce mala'iku suke ɗaukar ran kuma haka ne don za a cire shi daga jikin mutum sai a miƙa musu su za su ɗauke shi su yi sama da shi ko inda Allah ta'ala ya ga dama sannan Allah ta'ala shi yake ɗaukar rai saboda babu ta mutuwa da ne da rayuwa gaba ɗaya to inda a yi mutuwa ba mala'ikan mutuwa bai sai ɗauki ran ba inda aka ne zai zai tsare mutanen duniya ma gaba ɗaya kaga bai isa ba shi ma yana bin umarni ne wannan an kaddara masa mutuwa kwanansa ya kare je ka ɗauka an ba ka izini ka ɗaurin wannan wannan ka saurara masa a haka yake tafiya a kan wannan ƙa'ida sai da ka ga a haƙiƙa Allah ta'ala shi yake halittar mutuwa shi ne mai kashe mutum shi yake ɗaukar rai mala'ika shi yake ɗaukan jiɗintan fitar da rai sauran mala'iku su suke tafiya da rai shi yasa dukkaninsu masu aiki ne amma dukkanin su mala'iku suna aiki ne da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan yace wa bi azabil qabri liman kana lahu ahlan wa su'ali munkarin wa nakirin fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi ala ma ja'at bihi al akhbar an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa an as-sahabati ridwanullahi alayhim. Yace sannan mun yi imani bi azabil qabri, da azaban qabri, liman kana lahu ahlan, ga wanda shi ahali ne na azaban qabri. Duk wanda ya cancanci a masa azaban qabri, mun yi imani akwai azaban qabri, saboda hadisai da suka inganta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace walau da Allah tadafanu la da'utu Allah an yusmi'akum alladhi asma'u min azabil qabri, ba zan kar ku kibunne juna ba, da na roki Allah ta'ala ya jiyar da ku abin da nake ji na azaban qabri. Saboda akwai wanda ake azabtarwa a cikin qabrin su. Sannan Ubangiji ta'ala ya ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. ملائكة أبونا فرعون ذا شيء جماعة الله تعالى في عذاب أكاك وقاموس سن شبعوا وتاني أكي تبجروا ذا سوء أقن تدري درانا أتكين قبرين سنين إدنكما أكي تاشن القيامة الله تعالى ذي شيء أشجد سوء عذابا نتكي ونيتكي عذابا متن جهنم سوء ذاك عذابا قبري أنا نم أنا يو فرعون ذا جماعة فحين زهكا kuma duk wanda ya cancanci azaban kabari tun daga lokacin da aka binne shi ana masa. Kuma azaban kabari ko an maka kabari ko ba a maka ba, in ka cancanta za a yi maka, saboda Fir'auna bai da kabari, har yanzu jikinsa yana nan. Allah ta'ala ya tsayar da gangan jikinsa, amma ana masa azaban kabari. Sai yasa ko kura ta cinye mutum, ko zaki, ko ya falkace a cikin ruwa, ko ya kone aka watsar da tokansa, zai sai an masa azaban kabari in ya cancanci azaban. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce wasu kaburbura guda biyu, sai yake ga wa sahabbai innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin bala innahu la kabir fa amma aduma fa kana yamshi bin namimati wa amma al-akhar fa kana la yasturu min bawli. Yace wannan kaburbura guda biyu, hadisin Bukhari da Muslim, yace ana musu azaba wannan kaburbura guda biyu. Yace amma ba ana musu azaba akan wani babban abu bane su a ganin su mutane. Yace amma abun babba ne a wajen Allah ta'ala. Ɗayan su ya kasance annabi ne, ya je hada wannan fada, ya ce wannan ya zage wannan, wani ya zage ka, kai ma ya je zage ka, wani ya zage ka, sai ya dinga hada fada. To wannan shi yasa ake masa azaban kabari. Sannan yace ɗayan kuma ya kasance baya suturce jikinsa idan zai bawali, ma'ana akan hanya ya bude al'auransa kowa na gani ya bawali, wannan sai ga masa azaban kabari. Ko kuma ma'anar la yasturu min bawli, la yastabri'u min bawli, ma'ana baya gama bawalinsa sai ya sa wandonsa. Ya fara bawali kafin ya gama diga, kawai sai ya mayar cikin wandonsa, sauran ya gama diga a wandonsa, shi ma wannan yana jawo azaban kabari. Ko da haka idan kana yin fitsari tsirara a kan titi, kana jawo a kanka azaban kabari, kana kallon al'auranka. Idan kana yin fitsari irin na arna, shabshab baka gama ba, ka maida al'auranka ya zama diga a cikin wandonka, shi ma kana jawo kanka azaban kabari. Musulunci suturce sutura yake nema, kar ka walakanta kanka ka zubar wa kanka mutunci, ka samu wuri suturcece kai bawalinka. Sannan kuma sai ya gama diga ka share, in akwai ruwa ka wanke kafin ka maida wandonka. In ba haka ba kuma kana jawo kanka azaban kabari. Ba azaban kabari tabbas mun yi imani da shi, duk wanda ya cancanta a masa ba a masa. Yake wa su'ali munkarin wa nakirin fi qabrihi, ko mun yi imani da tambayan munkar da nakir a cikin kabarinsa, ma'ana kowane mutum a kabarinsa munkar da nakir za su masa tambaya, mala'iku ne guda biyu za su tambaye shi an rabbihi, dangane da ubangijinsa, waye ubangijinsa, waye abun bautanka, wa dinihi da addininsa, mai addininsa, wa nabiyihi da annabinsa. A tambaye ka waye abun bautanka, idan mumini ya ce Allah, amsa ita ce Allah ta'ala shi ne. Waye menene addinin ka? Musulunci. Waye annabin ka? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shikenan sai ka ba da amsa. Amsar tana da sauki, a yanzu haka kowa ya haddace ta. Amma idan babu imani, idan ka je sai amsar ka gagare ka, kamar za ka yi jaraba ne gobe, ka je ka yi karatu, ka kwana karatu, ka haddace wasu abubuwa masu nambobi, ka rurrubuta, sai ka je ka shiga ɗakin jarrabawa, idan aka kawo tambayan gaba ɗaya sai wuta ta ɗauke maka, ka ɗaga idon ka kai ta kallon su ne, an ta ba ta zo ba, har ka miƙa a haka. Ga shi ka karanta kuma me ya za, saboda rutsewa, to ba zai tana rutsewa irin na kabari ko na tashin aljiya ba. Ko da haka wata, in ba ƙarfin imani da shi ba, da zai iya ba da wannan amsan ba. sai ka kama wayo wayo kawai. To amma mumini wanda ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala da an tambaye shi kai sai zai ba da ansa kawai. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi al hayati dunya wa fil akhirah. Kamar yadda a duniya suka faɗa to a lahira ma Allah sai ya tabbatar da su. To da ka in ka rike imaninka da tsoron Allahnka sai ka ba da ansa shikenan. Amma in ba ka rike da ansar ba za ka iya yiwuwa ba, ba za ka ba da ansa ko ba ka ci jaraba ba. Wannan kamar yadda ya tabbata a hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa idan mutum aka binne shi a cikin kabarinsa ja'ahu malakani azraqani aqwadani azraqani yuqalu li ahadihima munkar wa li akhar nakir. Malaku guda biyu ne waɗanda suke baƙaƙe shuɗaye za su zo su same shi, ɗaya ana ce masa munkar, ɗaya ana ce masa nakir, za su kalle shi waɗannan tambayoyin, za su zaunar da shi a cikin kabarinsa kai har ma yana jin ƙaran takalminsu, kamar yadda ya zo a hadisi yana jin ƙaran takalminsu. Sai a tambaye shi a masa waɗannan tambayoyin idan mumini ne ba da amsa, in ko ba mumini ba ne ba zai iya ba da amsa ba. Idan mumini ne ba da amsa shikenan sai mala'iku su ce masa unzur ila maq'adika minan nari kad abdalaka Allahu bihi maq'adan minan janna fa yarahuma jami'an. Sai ce to ka duba ka hango ga tun da wurin zaman ka wutar jahannama, amma yanzu da ka ba da wannan amsan Allah ta'ala ya musanya maka ya mayar maka aljanna ita ce ma'adi wurin zaman ka, sai gansu gaba daya. Kowa yana da wurin zama a aljanna, yana da shi a wuta. In ka ba da anka shikenan sai ka tafi aljanna, in mutum bai bara kuma sai ya tafi na wuta. To sai mala'iku su ce ka duba ga can wurin zaman ka a wuta, amma Allah ya musanya maka yanzu ga inda zaka tafi aljanna, sai gansu duka duniya, duba na wutan ya duba na aljanna. Anka ya samu ya ba da anka, amma in bai bayar ba mala'iku za su dinga dukan da guduma. Domin zai ce la daraitu wa la talaitu, zai ce la adari sami'tu nafi yaquluna shay'an fa qultu, ban sani ba ni dai na ji mutane suna faɗan wani abu kawai su ma sai na faɗa. Shi ga mala'iku su kama dukansa da guduma suna cewa la daraitu wa la talaitu, baka sani ba kuma baka ji ba, dan mun san haka za ka kasance. Shi ga shi kai yayi azaba, sai kabarin ya zama azaba na wutan jahannama har aika shi na kiyama kafin ya je shiga cikin wutan jahannama. Allah ya kiyaye mu. Wani abubuwan dole ne a yi imani da waɗannan tambayoyi, cewa mala'iku na kabari munkar da nakiri za su yi mutum tambayan waɗannan abubuwa guda uku: Ubangijinka, addininka, annabinka. Me abun bautanka, menene addininka, wane ne annabinka? Idan ka riƙe imaninka da gaske za ka iya ba da amsa, in kuma ba ka riƙe ba to amsar ba za ta zo ba, ko da ka san su a nan ko ka haddace su. Waɗannan tambayoyin su ne suka tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma su tambayoyi wanda wani mai littafi wani zamatar abu ya kawo, wani ya yi ta ƙari ne ko ne ya ƙara shi kuma ya ɗauko ya fi a littafi, wani za a tambaye kamar abuka waye babanka sai ka ce Annabi Adamu, waye mahaifiyarka sai ka ce Hawwa'u, to me fa'idan haka? Ina ne alƙiblanka sai ka ce Ka'aba? Ni ta ƙaƙƙara abubuwa wanda ma'azalallahu bi amin sulha babu dalili a kansu. A tambaye ka babanka ka faɗa to me alaƙarsa da wani abu na addini da za a jaraba ka da shi a lahira? Babanka an ce yanzu me babanka ma ai wanda ya haife ka za ka faɗa, mahaifiyarka jatumarka za ka faɗa wanda ta haife ka ko? Ba za ma ka yi tambayin cewa Annabi Adam ake tambayar ka da Hawwa'u ba, don su kakarinka ne ma a abin nan. To saboda haka Allah ta'ala da zai mutane tambayar da zai ruɗa su su kasa ba da hasa, ne ga ce in babanka Ibrahim ya aka ce man abu kawa babanka kake Ibrahim baka ba da hasa ba, kuma abin da kai za ka fara fahimta kenan an ce waye babanka, sunan babanka za ka tina kawai. Allah ta'ala da zai ruɗi bayan sa abin da ya tabbata hadisi, waye mahaliccinka, waye abin bautanka shine Ubangiji ta'ala, menene addininka, addinin musulunci, saboda inna ad-dina indallahi al-islam, addini wajen Allah kawai shine musulunci. Waye annabinka? Saboda Muhammadu Rasulullah wallazina ma wa shidda al kufaru wa ma bainahum, saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah. Shikenan ka bada wannan ayatan, ba abun bauta da gaskiya sai Allah, wa ilahukum ilahun wahid, wannan ita ce amsar da ake nema. Idan ka fahimce ta a nan duniya ka yi aiki da ita ka tabbata a kanka, to in ka je lahira za ka bada amsa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa. In kuma ba ka yi aiki da ita ba to in ka je lahira amsar ba za ta zo maka ba. Wannan tambayoyin tabbas gaskiya ne za a yi. Yace alama ja'ad bihi al-akhbaru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, abisa abunda hadisai suka zo da shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa an sahabati ridwanullahi alaihi da kuma yanda sahabbai suka yi bayani Allah ya yarda ya zo a hadisai kuma sahabbai sun tabbatar da wannan akwai azaban kabari akwai tambayan kabari tambayan kabari ne ita ce ake ce mata fitnatul qabr fitnan kabari ma'ana garrabawa na kabari a maka wayannan tambayoyi to wannan kai ya yi mutum abun tsoro duk lokacin da ka ga baka haye wayannan tambayoyin ba to akwai sauran matsala kaga yi don mutum ya yi karatu na jarabawa shi ya san tashin hankalin jarabawa dan adam ne abun da ya koya maka zai tambaye ka in ka faɗin nan ba dukan ka zai ba ba gidan yari zai saka ba kashe ka zai ba ba saka wuta zai ba amma hankalinka a tashe har ka kiɗi ne idan kana tunanin me za a tambaye ka a zo a tambaye ka idan baka ba da ansa ba ka wuni ka kwana da bakin ciki idan kana da hawan jini ma sai ka faɗi ni na ga mutum a gabana wanda ya faɗi wani dajin mu a Kano muna jarabawa ya kasa ba da ansa muna fitowa kawai ya faɗi sai ɗaukar sa haka ya kai shi gidansu saboda bakin cikin bai amsa wannan tambayan ba to dan adam ne zai ke tambayan ka kuma za ka iya maimaitawa kuma ka sake ci amma wacce jarabawan ba in ka faɗi ka faɗi babu kari oba kawai kana faɗuwa shi kenan ba wani magana a wata zo ka sake maimaitawa ka tafi kenan to kaga wannan shi ne abun tsoro wala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin za mu tambayi manzanni ko za mu tambayi wa'inda aka aiko wa manzanni saboda aka mu ji tsoron Allah ma ya ce wal qabru rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin nira shi kabari dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko kuma rami ne daga cikin ramukan wuta kabari dausayi ne daga cikin dausayin aljanna me ne ma'anar dausayi abinda ake cewa dausayi shine gona mai ni'ima ga ruwa ga sanyi ga amfanin gona lemo da ayaba da goba da tumatur da ko me kake nema na abun marmari akwai a gonan ga ciyawa danya in ka shige ta dai ka shiga ni'ima kawai shine ma'anar dausayi to kabari yana zama dausayi ne daga cikin dausayin aljanna amma idan ne zama na mumini ne bawan Allah musulmin kirki aw hufratun min hufarin nira ko kuma ya zama rami daga cikin ramummukan wuta wutar jahannam to da ka ɗayan biyu imma dausayi ya zama ni'ima kenan shine dausayin aljanna imma kabari ya zama ni'ima shine dausayin aljanna ko kuma ya zama azaba shine ramin wuta in ka ba da wannan ra'ankan dausayi na aljanna in ka ka ba ruwa ya zama rami na wuta kamar da ya inganta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ibnu hibban idan wayannan mala'iku guda biyu suka zo mun kan da nakim za a ce wa mutum ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul muhammad sallallahu alaihi wasallam me za ka faɗa don gane da wannan mutumin ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me za ka ce shikenan idan ya kasance mumini sai ce huwa abdullahi wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ce bawan Allah ne manzon Allah ne na shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma na shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne shikenan fa yaqulu an yusima la yakun su ce masa inna kunna la na'lamu annaka la taqulu zalika dama mun san zaka faɗa kuma Allah ya fi su san in zai faɗi haka din shikenan daga nan sai su ce sai suka ce thumma yusahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an fi sab'ina zira'an manzon Allah ya ce sai a faɗaɗa masa kabarin sa zira'i 70 cikin zira'i 70 ma'ana zira'i 70 sau 70 ka duba ɗan kuncin kabarin ne da ake sa mutum amma in ya amsa wannan tambayoyi sai a faɗaɗa wannan kabari to abun mamaki yanzu idan da za ka je bayan an binne mutum ko min imanin ka idan ka je ka tona kabarin ba za ka samu wannan faɗin ba ko za ka samu ba za ka samu ba duk ya dunkule ma ya haɗe kawai ya zama ƙasa me ya sa to ba za ka gani ba saboda rayuwa ta kabari ba irin rayuwa ta duniya ba ne kamar yadda rayuwar lahira ta bambanta da rayuwar duniya haka rayuwar kabari ta bambanta da rayuwar duniya in dai har za ka buɗe ka gani to ai kai ma ka shiga rayuwa ta kabari kenan ta barzakhu kuma ba irin rayuwar ka bane ba ka je ba tukunna sai ka mutu ka shiga wannan rayuwa to sai ga Allah ta'ala shi wanda yake kabarin kawai shi ya sanya ya sanya menene yake ciki yaya abun yake saboda shi ne yake irin wannan rayuwar amma kai da kake duniya sai ka zo kusa da kabarin wannan mutumin ko ta kide bara a samu ballantana ga yayi sai ka tona kabarin wani kuma sai ka kasu ko baka toshe wannan mutumin alawatin sa ba ina nan cikin alawatin sa da yalwansa haka Allah ta'ala ya kara mata amma rayuwa ta irin ta barzaku rayuwan wata gada tsakanin duniya da lahira bara kai daidai da rayuwar duniya ba irin rayuwar duniya ne in aka binne mutum ɗaya mai imani aka faɗa ta kabari sai ma mai makabartan gaba daya sai dai a nemi wata makabartan kuma wannan makabartan karka cika kuma ba rayuwa ce irin ta duniya ba kabar zaku ne shi ya san wata irin rayuwa ce shikenan sai a ce masa wainawar lahu fi sai a haskaka masa kabari sai a ce masa nan kai bacci fainamu kanomin aru sai bacci irin baccin ango allazi la yuqidu illa abu ali ilai ba mai farkar da shi sai mafi soyuwan iyalinsa baccin ango wanda amaryarsa ne kawai za ta tada shi musamman irin baccin safe mai daɗi ya kwanta yana ta bacci bai sani ba an gama abun karyawa sai an soya kwai an jefa shayi an haɗa firfetu an kawo komi da komai da madara da biredi sai a zo a tashe shi ka tashi ka karya tashi kawai yanzu komi a haɗe kawai to irin wannan baccin zai ko sama da shi saboda mai ya ba da hanka mai kyau rayuwa ta jin daɗi sannan zai rayu a cikin haka wannan shi ne makwancinsa har duniya ta tashi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ya zama munafuki to ana tambayan gaba ne za ka faɗa dangane da wannan mutum sai ce la'adari ni ban sani ba ni dai kuntu asma'u an-nasa yaquluna shay'an fa kuntu aquluhu ina ji mutane suna faɗa ba kawai ma na kama faɗa kaga imani da dama ba na gaskiya ba ne da ji tsoron Allah bai tabbata a kan waɗannan kalmomin ba sai ce ina ji mutane suna faɗa sai na faɗa to shi kenan daga nan sai a cewa kaka in ta ini alai ki hakura masa fatan ta imu alai hatta ta tsarifa a bala'u kaka ta maɗe ki har sai haƙar ƙarinka sun sa ba wannan ka faɗa ta buta ta koma dama ta koma hagu kabari duk da kuncin sannan zai ƙara matse shi fala ya zalu mu'azzaban hatta ya fatu Allah ta'ala min matja'ihi zalu bai zai gushe ba ana ta azabtar da shi har Allah ta'ala ya tada shi daga wannan makuncin har alkashin alkiyama yana cikin wannan azaba din to kaga wannan ba karamin hadari bane a wata riwaya idan mutum ya bada amsa na wannan tambayoyi na kabari ubangiji ta'ala zai ce wa mala'iku afrisuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna fayatihi min rihiha wa tibiha wa yuftahu lahu fi qabrihi madda basar sai a ce ku masa shimfiɗa na aljanna mala'iku sai a ɗauko shimfiɗin aljanna a masa a cikin kabarinsa kai in ka buɗe kabarin ba za a ga shimfiɗan ba sai a ce abun nan a kawo masa abinci irin na aljanna wa'albisu min aljanna ku sa masa tufafi irin na ƴan aljanna kun za masa likafani wani ɗan yaji mai arha sai ji a ɗauko tufafin alhariri a zo a sa masa irin tufafin ƴan aljanna a masa ado da zinari da azurfa sannan ku buɗe masa ƙofa daga ƙabarinsa har zuwa aljanna sai ƙarfin aljanna ya dinga zuwa masa da abincin aljanna kuma ya sai a faɗa da ƙabarinsa iya ganin idonsa zira'i 70-70 ga yalwa ga ni'ima ga wadaka ga abinci irin na aljanna tun da shiga aljanna ba yana cin niman aljanna ɗin wannan halin mumini kenan ba wanda kuma yake bai ba da wannan amsan ba saboda fajirkinsa ko kafurkinsa ko munafurkinsa ubangiji ta'ala zai ce wafrisuhu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar فيعتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف عضلاؤه في جنان سي الله تعالى جاء ملائكه كامسا سنفل أتو تجهنم سي كامسا كامسا أبنى تفاتي نوتا جهنم سي أزو أقامسا تفاتي نوتا جهنم وإن لأك جسا كده نوتا جهنم أزو أقامسا عدتنا sannan a buɗe masa ƙofa daga ƙabarinsa ya dinga hango wutar jahannama sai ko hango wutar kawai ya ike ki tashin hankali da tsoro amma tare da haka zafin wutar jahannama da turulun wutar jahannama zai dinga shiga ƙabarinsa kuma a matsa ƙabarin har sai sakamakon ya saba kuma haka har duniya ta tashi sannan ana nan a rayuwarsa na ƙabarin idan mutumin kirki ne bawan Allah ayyukansa za su zo su ɗebe masa kewa idan kuma mutumin banza ne ayyukansa za su zo su dinga tsoratar da shi bawan Allah mutum kinki sai ga wani mutum kikkawa mutum saurayi ya zo wurin sa da ado da komai ne iya magana sai zai zauna kusa da shi sai sai bawan Allah kai kuma waye ne wannan sai sai ainihin ayyukan ka kyawawa na zo ne in dade maka kewa shikenan sai dinga ganin kyawawan ayyukan ka yana jin daɗi har aika shi aljiyama Allah maka tsira mai kyau waye kai a ayyukan ka ne kyawawa shi kuma dan uwa tsayan sai wani mutum mummuna babu mummuna a duniya irin sai ya zo masa yana zuwa masa ga wari kuma mutum yake yana tsoyi sai ce haba kai wannan wani irin mummuna halitta ne da kai waye kai sai ya ni ayyukan ka dai muna na ayyukan ka na zo in tsere maka cewa ne kaga kikan ba ka cewa da za ka yi masa sai da ƙara masa takin hankali sai dinga bude idon sai yana ganin ka kullun cikin tsori ta yake ga azaba ga kuma muna na ayyukan ka suna tare da shi to kaga mutum sai ji tsoron Allah domin idan ya mutu zai shiga dautsayi na aljanna alqabru rawdatun min riyadi aljanna aw hufratun min hufari nira kina kana daga cikin addu'a na mamaki allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadi aljanna wa la taj'alhu hufratan min hufari nira a dinga masa addu'a Allah ka sa kabarin sa ya zama wato dautsayi na aljanna kar ka sanya shi ya zama wato ainihin rami na wutar jahannama kuma fa amsan abubuwa guda uku nan fa mufakata sune mutum zai bari ya samu wannan gata menene wanene ma abun nan abun bautan sa ubangiji subhanahu wataala za ya tambaye ka sannan ma dinuka menene addinin ka sannan sai man nabiyuka wanene annabin ka shi abun da za ya tambaye ka kenan ubangijin ka addinin ka annabin ka wani shi ne tabbata abi amma babu wani addini su je sai in an tashe ka a kabari za a tambaye ka man shekuka waye malamin ka wannan kan babu waye malamin ka wanda zai lakana maka ibadan da kake yi ko wuridin da kake ko zikirin da kake wannan babu shi a Qur'ani babu shi a hadisi za a tambaye ka annabin ka kawai amma waye malamin ka wanda ka zo ka rusuna ya babba ka abubuwa da za ka dinga bauta da su wannan babu shi to kaga tunda haka ne babu wani rudan ka da zai ce addinin Allah da zai yi ba dole sai kai shi a karkashin wani malami ma'ana sai kai wani malami ya zama shine sai ka shine zai dinga ga maka ga irin yadda zaka dinga yi sai ka karbi abun a wurin sa ina fata muna fahimta ba wai malami ne karantarwa Allah ya ce manzo Allah ya ce ba wani yana isar da sakon Allah ne ga yanda Allah ya faɗa ga yanda manzo Allah ya faɗa ai manzo Allah ka bi kuma Allah ka bi ba malamin ka bi ba amma sai malamin sai ya zo ya baka abun bayan ya tabbata a addini sai ya zo ya baka shi wai sai ka karba a wurin sa kafin ibadan ka zaka zama daidai wannan babu shi a Qur'ani babu shi a hadisi kuma wannan sabon abu ne a addini kuma Allah ta'ala da zai tambaye ka ba wani shehi ne ya baka ibadan da kake yi ko zikirin Allah da kake yi magana ta sunna ya riga ya baka kawai shar'i ya dace da irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah za ka zai ka waye annabin ka magana ta kare ko waye ne ya maka gaskiya kuma ka karba kai aiki da ita shikenan ba dole sai ka rike wani kana ta mata abun nan hidima har ka dawo kana masa ibada ba to ya ga mashi ne muqaddimin ka sai kuma kai ne muridi wanda ba da gaskiyar shurutai na imani ko kuma abubuwan da za ka tambaye ka cikin kabarin ka to da haka mutum sai kokari ya bauta Allah ta'ala shi kadai sai ka za ka tambaye ka man rabbuka kar ka sa shirka a tauhidin ka kai addini na gaskiya addinin musulunci sai ka za tambaye ka majinuka ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa sai ka Allah zai tambaye ka man nabiyuka waye annabin ka kike nan tambayoyin sun kare bara ce waye da waye wato zama shehunin ka ko waliyan ka ba babu wannan addinin musulunci Qur'ani bai san haka bai faɗi haka ba hadisi ba su faɗa ba sai ba su san wannan ba magabata ba su yi ibadan su akan haka ba ubangiji ta Allah ya gyara mana imanin mu ki nuna mana gaskiya ne ba mu yi kwambinta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
fara karanta tambayoyi akwai sanarwa muhimmiya guda daya kamar haka ko yake cewa malam idan mutum ya kasance yana fifita dalibai musulmai akan wannan ba musulmai ba matsayin shi na malami a makaranta musamman yayin da muka samu kanmu a cikin wannan kasa din kusan muna zama ne na gaba ko kuma zama na nuna fifiko tsakanin musulmai da wanda ba musulmi ba ta fuskan aikin gwamnati ne da wasu abubuwa makamantan haka shin daidai ne malami ya taimaka wa ƴan kunshi musulmai da makin na jarabawa akan arna
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala fifita musulmi da zaka yi
shine ka dauke su ɗan uwanka ka kuso da ka kusanto da su ka musu taimakon da ya kamata ka taimaka musu wanda bai saba wa shari'a ba amma ka ƙara wa musulmi maki wannan shari'a ba ta yadda da wannan ba idan ka bashi makin da bai cancanta ba bai ci jaraba ba ka bashi ya ci za a sa certificate ɗinsa ko result ɗinsa cewa ya ci wannan jarabawa idan ya gama makaranta za a ɗauke shi aiki za a kula ne da abin da ke cikin result ɗinsa sai a ce gashi ya karanta abu kaza ya samu A ko ya samu G sai a ɗauke shi aiki sai a ɗauke shi aikin sai ya zamana kuma bai iya wannan abun ba kaga ka cutar da wannan kamfanin ko wannan ma'aikata da ka ɗauke shi aiki saboda haka in ya iya ka bashi maki gurgudun abin da ya iya in ya bada ansa ka bashi maki gurgudun ansansa in bai bayar ba ka bashi maki gurgudun abin da ya bayar in ya faɗi ya faɗi in ya ci jaraba ya ci jarabawa amma saboda akwai arna masu ƙoƙari to ba za ka tsaya za ka ƙara masa maki don shi ya fi arnan maki ba idan kai haka baka masa gata ba kuma baka yi adalci na ba da ilimi ba in har kana son ya fi su fi arnan maki sai ka karfafa su akan su dage da karatu ko kai musu wani karatu a gefe banda wanda ake a aji sai ka ware su a gefe ka samu wani lokaci su ne suka dinga karantar da su ka fahimtar da su abu ta yanda idan aka zo aka yi waɗannan tambayoyin za su iya ba da ansa su fi arnan ba da ansa amma musulunci yana tafiya akan adalci duk abin da kowa yake da haƙƙi a kansa idan wanda ba musulmi ba ne ma dole ka ba shi haƙƙinka musulmi ka ba shi haƙƙinsa gwargwado abin da ya cancanta idan har ne ya ci jarrabawa dole ka wajibinka ka ba shi makinsa a matsayin ya ci ba a yadda ka zalunce shi ka rage masa ba musulmi in bai ci ba a yadda ka ba shi abin da bai cancanta ba sai in ya ci ya cancanta sannan nan ne za ka ba shi ci na'am
a yake cewa malam ya halatta musulmi ya dinga sauraron waƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi da kiɗa ko kuma ma wanda babu kiɗa ne
amma dai wanda aka yi da kiɗa bai halatta ba don kiɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan abin da ya shafi kiɗa ya ce kuma a ƙarshen duniya da a samu wasu mutane wanda za su zo ya tahilluna al-hira wal-harira wal-ma'asi wanda za su dinga halatta zina wasu su dinga halatta katufatin al-hariri wasu su dinga halatta kiɗa so da ka duk abin da ya shafi kiɗa ko garaya ko kuntuki ko molaye duk gaba ɗaya wannan shari'a ta haramta su bai halatta ka ji ba ko da yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake a cikin kiɗan to ka nisanci kiɗa kiɗa baya daga cikin abubuwa na addini ba a yin sa sai a biki na sallah ko kuma a biki na aure nan ma a yi shi yanda shari'a ta tsara kar a zuwa ta kusa maza da mata ana ainihin rawa da sauransu amma ka ɗauki ka cakuɗa halal da haramun ka ce wai za ka mai da shi ibada wannan shari'a ba ta yadda da wannan ba saboda haka waƙi ko kuma ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba laifi ba ne Hassan bin Sabit ya yabe shi a gabansa Ka'ab bin Zuhair ya yabe shi a gabansa sai na Ali duk sun yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kyau ya bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ajiye shi a inda yake kar a wuce gona da iri kuma kar a shigo da wasu abu na bidiyoyi wanda su sahabban ba su shigo da shi ba yabon kawai suka yi ba tare da sun shigo da ganga ko kuma wasu abubuwa wanda suka saba wa shari'ar musulunci ba saboda haka baya halatta ka saurari wanda yake da ganga amma wanda babu ganga in dai kalmomi ne masu kyau ba wuce gona da iri ba ba tsikar shari'a ba ya halatta ka saurara
a wannan yana tambaya dangane da matsayin shari'a da dangane da zama da ake bayan mutuwa zaman sadakan uku da kuma sadakan bakwai wato yana tambayan asalin sa cikin addini sannan kuma idan har misali ko da bai da asali ne to malam idan aka yi mutum mutuwa a musulunce ya za a yi
sadakan uku da bakwai bai da asali a addinin musulunci wasu ne suka sa wannan ka'idan suka ba shi wani falala saboda haka bidiya ne a musulunci a maka mutuwa ka tara jama'a kai sadakan uku ko kai sadakan bakwai amma sadaka ga mamaci wannan ta halatta kuma abu ne mai kyau kuma ba ta da rana ko ita za ka iya masa sadaka Allah ta'ala ya kai mata wannan ladan wannan ya inganta a hadisi kuma duk malamai sun yi ijma'i a kai amma a ce uku ko bakwai ko arba'in ko shekara wannan bidiyoyi ne kuma wannan kokarin kwaikwayon waɗanda ba musulmi ba ne waɗanda ba musulmi su suke biki idan an musu mutuwa amma mu juyayi ake babu maganar biki idan an mana mutuwa ba za ka tara jama'a kamar ana ɗaurin aure ko wata walima ba kai ka rarraba abinci da kuɗi ko da wani sadaka ka ce wai kana yi wa mamacinka gata wannan ya saba wa addinin musulunci kirista su suke haka su yi ka tallata abu su mai da abun biki
amma mu ba a yake mutu yin haka mutu ya za a yadda za a yi shine kai juyayen rasuwansa gwargwadon yadda za ka iya sannan kuma kai masa addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa ba a yadda ka dinga faɗan munanan maganganu ba ba a yadda ka zo kana wayyo Allah na shiga uku ko ka tsaga ainihin riganka ko kai fushi da Allah saboda ya karɓi ran ɗan uwanka ko wani naka ba a'a ka maida al'amarinka zuwa ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma ga Allah zamu dogara kani zamu koma kuma sannan ka nemi ladan musiba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kari kai haƙuri fasbir fasabran fi majalil maut sabran kuma ne kullu din mustadai kai haƙuri a dangane da al'amarin mutuwa kai haƙuri babu wanda yake ainihin ne dawwama ko da ka haƙuri shine babba sannan kuma ka nisanci duk wasu abuwa na bidiyoyi na biki wanda ake yin su na mutuwa wannan ba koyarwan addini bane koyarwa ne irin na addinin kiristanci duk shafe mu ba kamar da mutuwa kamar wani biki ka tara jama'a kai tararraba abinci ko da zaman makoki haka mai da shi biki baya halatta ka tara jama'a kana tarraba abinci a zuwa ta yanka kaji ana yanka dabbobi ana ta dafa abinci ana ribawa wannan ya saba sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda ake mutuwa an ce a dafa abinci a kawo masa ne ya kama zala ta isna uli ali ja'far fa'am sai na wata hu mai sigiru ku jefa wa ali ja'far lokacin da ja'far ya rasu ku jefa wa ƴan uwansa da iyalansa abinci ku kawo musu domin musiba ta sauka musu wanda za ta shagaltar da su ga barin girkin ma to amma kai kuma ka zo kai ta yanka dabbobi kana ta kawo tafini ana ta fitar da abinci waje ka tara jama'a wannan kamar wani biki ne kake yi mu addini musulunci babu wannan saboda haka ne san duk abin da yake bid'a ne a tsaya akan abin da ya tabbata a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
wanda yake cewa menene hukuncin wanda yake shafa sabulu a hannunsa kuma yake wasa da zakarinsa har ya fita manzi
wannan haramun ne mun sha ba da amsa akan wannan shine istimna'i shari'a ba ta yadda da wannan ba abin da yake wajibi akan ka kai aure in kana da hali in baka da hali kuma sai ka dinga yin azumi domin sha'awar ka ta ragu amma kul ka dinga tsokanowa kanka sha'awa har ka dinga zubar da sha'awanka shari'a ba ta yadda da wannan ba kuma kana jawo kanka bala'i ne wanda zai iya kai ka zuwa ga alfata ko kuma ya haifar maka da wata cuta ta yadda in kai auren ma ba za ka iya jin daɗi da matarka ba dole sai ka yi wannan abun kafin ka ji daɗi ko ka yi jima'i ba za ka ji daɗi ba saboda ka riga ka saba da jima'i da hannunka saboda haka mutum wannan abu zai cutar da shi a addininsa kuma zai cutar da shi a rayuwarsa sai ya nisance shi.
Mai tambaya na gaba yake cewa malam menene matsayin jihadi a ƙasar da farkonta ana shari'ar musulunci amma sai turawan mulkin mallaka suka shigo suka kawo mutane hari suka ci galaba a kansu suka zo suka dasa wata tsare-tsare na mulki ta hannunsu to shin irin wannan jihadi a wannan ƙasa yakan zama jihadi fardu aini ne ko kuma yakan zama fardu kifaya?
To jihadi dai mun riga mun yi bayaninsa da sharuɗinsa kuma mun ce ba a yinsa sai da izinin shugaba saboda haka ko da a irin ƙasashen da aka danƙara musu abubuwan da suka saba shari'ar musulunci kamar irin wannan ƙasar babu dama ka yi jihadin dole sai da sharuɗinsa idan ka yi shi ba tare da sharuɗinsa ba wannan ka je a kashe ka ne kuma muna da misalai da yawa akan wannan to da haka duk jihadin da za ka tashi ba ka cika sharuɗinsa ba to babu fa wata shari'a da za ka kafa ta musulunci sai dai kawai ka ɓata mutane lokaci ko kuma ka ɓata wa kanka lokaci ko kuma ka jefa mutane a cikin halaka to da haka in ya cika sharuɗinsa jihadi ne da tare da izinin shugaba sai ya tabbatar da ainihin shari'ar musulunci kamar yadda aka yi Sheikh Usman bin Fodo yayi kamar yadda ainihin Muhammad bin Abdul Wahhab yayi a Saudiya ya kafa daula ta Saudiya ya hada kai da Imam Saud shine shugaba a wannan lokacin suka yi yaki suka tabbatar da shari'ar musulunci a wannan kasan aka yi nasara amma idan zaka zo ka ce zaka yi fada da gwamnati ka fito da soja da ƴan sanda ta kurmushe ka kai da jama'ar ka gaba ɗaya wannan ka da muguwar rawa kun bakin tashi
a tambayi suna da yawa kuma ga yanayin lokaci shi gabata ana bayan wa musulmi a kuri zuwa wani sati insha Allah sake yarsa sake mutu tambaya ne amma kafin nan akwai wata takarda ko kuma takardu guda biyu da wasu bayan Allah suka rubuto na farko ya rubuto takarda ne akan an harbi ɗan shi yanzu haka ɗan na shi na kwance a gado don haka yana roƙon wa musulmi da su taimaka mashi da addu'a Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya. Sannan akwai ta baiwar Allah wanda aure ya kusa ta yi maganar aure abu ne sai ya zo kamar zai kankama to kuma Allah cikin ikonsa sai abun ya watse to abun yayi yawa har ya kai ga tana tunanin walalla ko an samu sihiri a cikin lamarin ne don haka dai tana kawo kukanta da roƙon baran addu'a ga yan uwa musulmai da a taimaka mata addu'a cikin wannan hali da ta samu kanta ciki Allah subhanahu wataala ya yaye mata kuma Allah ya kawo mata nufin yin aure na gari
wannan bawan Allah da aka harbe shi Allah ta'ala ya bashi lafiya kuma Allah ya shayi na gaba sannan wannan baiwar Allah ubangiji subhanahu wataala ya kawo mata miji na gari Allah